Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Barkamu da warhaka. Ga labaran duniya mai karatu Baba Yakub Makeri. Dan matan makarantar Chibok 82 da aka kubutar da su bayan sun kwashe shekaru a hannun ƴan kungiyar Boko Haram sun sadu da iyalansu a birnin Abuja a jiya Asabar. Waɗannan ƴan matan suna cikin ƴan makarantar Chibok da ƴan kungiyar Boko Haram suka yi awon gaba da su a shekarar 2014. An kubutar da matan ne a wani shirin musanyar prisononi da kungiyar Boko Haram da kuma gwamnatin Najeriya. A cikin watan Oktoba wasu ƴan mata 21 sun kubuta a cikin wannan shiri na musaya a yayin da aka sallami wasu kuma suka arce daga wurin ƴan ta'addan. Yanzu sama da ƴan mata 100 suna hannun ƴan kungiyar Boko Haram sai dai gwamnati ta kyautata zaton yin wata tattaunawa na sako su. Sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz da shugaban Amurka Donald Trump sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar haɓaka karfin sojin Saudiya na tsawon lokaci wanda za ta ci dala biliyan 110. Wannan yarjejeniyar tsaro da ta fara aiki nan da nan tana cikin jerin yarjejeniyoyi da kasashen biyu suka kulla don ƙarfafa hulɗarsu na soji da tattalin arziki. A yayin da yake ganawa da Yarima Muhammad bin Naif a birnin Riyadh, shugaba Trump ya ce wannan gagarumar rana ce. Shugaban ya ce akwai ayyuka a lokacin da yake tsokaci akan ayyuka da yarjejeniyoyin suka tanadar. A wata sanarwa da fadar White House ta fitar tun da farko na cewar yarjejeniyar na tsaro za ta samar da kamfanonin Amurka da ke gabas da tsakiya ayyuka tare da ƙirƙiro wato sababbin ayyuka a sashen masana'antar tsaron Amurka. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wata sabuwa kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce yarjejeniyar dala biliyan 100 da Amurka da Saudiya suka kulla a jiya Asabar wani yunkuri ne na mayar da martani da ƙarfi da Iran take amfani da shi tana cutar yankin, da yake jawabi a wurin wani taro jiya Asabar da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen Saudiya Abdul Al-Jubar. Tillerson ya ce shirin tsaron da suka kulla za ta taimaka wato wurin tsaron kasar Saudiya, kuma zai bada wannan taimako mai yawa wanda yake zai taimaka ma ainihin wato yanki na Gulf baki daya. Ya ce wannan shiri da aka sanya hannu a kai an kulla shi ne saboda ƙarfi da Iran take cutar da yankin da kuma barazana da Iran din take yi ga yankin gabaki daya, wanda hakan ya dade akan iyakokin Saudi Arabia. Wannan yarjejeniyar tsaro da ta fara aiki nan da nan tana cikin jerin yarjejeniyoyi da kasashen biyu suka kulla don ƙarfafa hulɗarsu na soji da tattalin arziki. Rahotanni daga arewacin Siriya na cewa ‘yan kungiyar masu tsaurin ra’ayin Islama ta ISIS sun kashe fararen hula 19 ciki har da ƙananan yara guda 2 bayan sun yi garkuwa da su a wani ƙauye da ake tunanin ‘yan wato yana ƙarƙashin ikon rundunar Amurka mai yaƙi da ‘yan ta’adda. Babu cikakken bayani akan wannan batu, kuma jami’an Amurka ba su ke ufan ba a jiya Asabar akan wannan kisar da aka yi. Amma ƙungiyar kare haƙƙin bil’adama ta Syrian Observatory da take sa ido a kan yaƙi Siriya ta tabbatar da aikata kisar a shekaran jiya Juma’a, wanda ya faru a tsakanin Raqqa babban tungar ‘yan ISIS da kuma garin da ake kira Deir ez-Zor. Observatory ta ce wato mayakan dai sun kama mutane 3 a cikin runduna da suke yaƙi da ‘yan ta’addan a cikin wannan sumame da suka kai, sai dai zuwa yanzu ba a san hali da su waɗannan mutane 3 suke a ciki ba. sama da ɗaliban makarantun sakandare 23,000 a Somalia ne za su yi jarrabawa a ƙarshen karatu na sakandare duk da barazana da 'yan bindiga suka yi na kwana-kwanan nan cewar za su ja kunnin duk iyaye da suka yadda 'ya'yansu suka je makarantar nasara ko kuma aka ba su dama suka je jami'a. Ministan ilimi a Somalia Abdulrahman Dahir Usman ya ce za a gudanar da wannan jarrabawan ne wanda aka fara a jiya Asabar a cibiyoyi 77 a duk jihohin tarayya wanda suka hada da Galmadug da Hisharbela da South East da Jubaland da kuma wato Benadir. Da yake kaddamar da wannan jarrabawan, Prime Minister Somalia Hassan Ali Khairi ya ce ilmantar da matasan Somalia ita ce hanya ɗaya tilo da ƙasar za ta koma kan turba mai kyau.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu sauraro ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma da gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa daban-daban ne da ke nasaba da shirin hukumar zaben Najeriya game da shiri da hukumar zaben kasar ta ce ta yi game da zabe mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kuma wakilin sashen Hausa a Abuja Nasir Adamu Hilkaya shine ya tattauna da sabon mai magana da yawun hukumar zaben wato Alhaji Aliyu Bello wanda ya mai gurbin Nick Dazan. Da farko kuma Nasirin ya fara tambayan sa ne ya mana bitar yadda aka shata jadawalin zaben wanda za a yi a shekarar 2019.
To in Allah ya yarda kamar yadda bayanai suka gabata za a yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar tarayya ran 16 ga watan 2 wato watan Fabrairu a shekara ta 2019. Yayin da zaben gwamnoni kuma da na 'yan majalisar jihohi, 'yan majalisun jihohi za a yi shi a ranar 2 ga watan 3 na shekara ta 2019. Ma'ana tsakanin su sati 2 kenan insha Allah.
Wannan ya nuna da ita ce tsayayyar magana zuwa yanzu babu wani tunanin sauyi.
A insha Allah kamar yadda hukuma ta biya ta gabatar ai ba ai ba sai da aka yi dogon nazari da binciken da zai iya tabbatar da wannan rarako in Allah ya kai mu. Kuma a yanzu babu wani abun fargaba ko wani nakasu akan waɗannan kwanaki. Insha Allah lokaci in yayi za ka ga kuma zaɓe za ta fito za a gabatar da wannan aiki.
To yanzu mu koma kuma kan matakai da kuka ɗauka bayan fidda wannan jadawali. Saboda tabbatar da kuna shirye su wajen gudanar da wannan zaben duk da ko wasu kananan zabuka na wasu jihohi da kuka yi ko kuma nan gaba na san akwai ma zabe a baɗi na jihar Ekiti na jin akwai wannan zaben amma dai duk da haka waɗanne shirye-shirye kuka yi saboda tabbatar da nasarar wannan jadawali naku.
To a yanzu ba babban ba wani shiri da ya fi illa tanadi da kuma zabe ta fito da shi na ba wa 'yan Najeriya dama a fafata da su a wannan zaɓe da za a yi na gaba. Me ya ba da dama? Wanda shekarunsa na haihuwa a baya ba su cika ya kai ya su mallaki katin rajista ba, wato bai kai shekara ta 18 ba. Yanzu an fito da wani shiri da zai ba shi dama duk lokacin da mutum ya kai shekara 18 daga yanzu zuwa ranar zaɓen 2020 daga yanzu zuwa wani lokaci nan gaba zai zo a yanki katinsa da zaran ya cika ka'idoji. Wannan shiri da nake son yi magana a kansa shi ne a baya in katuna su nasu ai akan yi shirin ba da kati ne kadai a 'yan kwanaki sati biyu ko makamancin ya haka a ce an kammala. Yanzu kuma zaɓe ta fito da shirin ba da katin rajistar masu jefa ƙuri'a na dindindin wato ma'ana na yau da kullum. Duk lokacin da ɗan Najeriya ya cika shekara ta 18 da haihuwa ko kuma a baya bai samu dama ya yi ba, saɓanin irin shiri na zaɓen ruga da a baya ake yi in ka cika in an zo an gabatar da takardu cikin sati biyu ko ka yanka ko ka rasa Allahu alam, a yanzu aka ce a duk wanda ya cika shekara ta 18 a duk lokacin da ya kai kansa ofishin kuma zaɓe da take karamar hukumar da yake ya gabatar da bayanai a jimlace su a cikin kundin littafin masu jefa ƙuri'a kuma a ba shi damar sa a yanka masa kati alabi shi in Allah ya kai ranar zaɓe ta 2019 ya samu damar shigowa ya jefa ƙuri'arsa. Wannan shiri ya yi kyau, ya inganta tsari mu wanda a baya ba shi aka saba ba.
Amma Aliyu, ka sani cewa waɗanda lokacin da ake zaben 2015 ɗin akwai wasu matsaloli da aka samu, inda wasu suke kokarin sa yatsun hannunsu a katin nasu ma abun wannan na'urar ta ki sheda su.
Eh, an samu haka ba wai bane, amma in Allah ya yarda a irin tarihin da ake yi nan gaba, irin waɗannan abubuwa ne da aka same su ake kuma tanadin a magance su. Ita na'urar Bature kullum akan ce ba ta da tabbas, duk shiri da kai mata ta iya yiwa sai ranar ta sai kuma ta baka kunya, amma a duk shirin da muke yi in Allah ya yarda ba za a samu irin wannan tangarda da na'urori ba. Fatar mu shine ƴan Najeriya su yi hakuri da sanin cewa ko da fa an samu tangarda da wata na'ura ɗaya ko biyu a cikin wannan yini, akwai damar a gyara a ci gaba. In ma ta kai a samu wani sabanin aiki, a samu wani shiri da zai iya inganta aiki, zai iya taimakawa a tare ko madar aikin ta, za a iya yi. Abin da yake damun masu zabe a Najeriya akasari shine gaggawa. Da zaran ka zo jefa ƙuri'a so kake kai maza-maza ka wuce. Wannan daidai ne a yi gaggawa, amma kar ta wuce kima. A samu tanadi da a samu hakuri da zai bada dama a mutanen da suke gudanar da zaben nan su gudanar da shi, domin burin shi ne a yi ingantacce kuma amintacce karɓaɓɓen zaɓe, ba wai a yi a gama kaɗai ba.
Aliyu, wato abin da yake faruwa yawanci mutum zai iya hakuri ɗin ya kashe lokaci sai daidai an zo kansa bayan ya yi zufa, sannan sai ka ga an ita sa yatsar a gwada wannan yatsar babbar yatsa, sai ka ji shiru a ce kai ina an yi shi ɗin ne mako.
Ai, ma'aikatanmu an yi musu horon da idan haka ta faru za su iya magance wannan matsala ɗin. So in har ka ga ba su iya gabatar da ba su iya magance ta ba, ta yi kawai nauyi aka yi musu. Roƙon da muke wa jama'a shine, in Allah ya kai mu zaben 2019 ko ma wani zaɓe makamancin haka gabanin 2019, ma'ana a ce akwai wani zaɓe ƙanana da muke gwadawa misali, to duk lokacin da mai jefa ƙuri'a ya zo gurin jefa ƙuri'a, to ya yi haƙurin amincewa da tanadi da aka yi domin shi, domin yin hakan ne zai bada dama a ma'aikacin gunda ya ga abin ya ɗan kakare ma zai iya tare shi. Amma in aka yi masa nauyi, aka dinga yi masa tsawa, shi ma ya ciki ranar yake. Saboda haka mutane su ɗan ƙara da haƙuri, zai taimaka sai aiki inganta.
Wato Aliyu, waɗannan katuna na dindindin na kaɗa ƙuri'a, duk wanda ya mallaki katinsa da ya amfani da shi a 2015 ya kwantar da hankalinsa da shi zai yi amfani kenan in Allah ya yarda 2019.
Tabbas wannan wani gefe ne ma da nake so mu taɓa tun farko. Kada mutane su zaci cewa wandon kayi kati a 2014 ko 15 a baya, misali shekarar ta wuce zaɓe na gaba ya taso yanzu baka yi sabon kati ba. Ai, wancan kati da kai na 2015 yana nan, ba abin da ya same shi. Wannan kati baya lalacewa. Abin da ake yi kawai shine in an killace duk in an tara duk bayanan mai jefa ƙuri'a an sa a cikin na'ura, katin da aka bashi yake gare shi, shaida ce ta shi ɗin ne. Idan ya zo wannan katin muke amfani da shi mu gwada a na'ura ta nuna mana sahihancin mallakin wannan kati, alabi shi katin ka ya ɓata, to ba dalili kenan da za ka yi amfani da shi ka je ka sake yankan sabon kati ba. Abin da kake bukata kawai shine ka tunkari hukumar zaɓe ka yi mata korafin kati na ya ɓace ko ya salwanta ko ya lalace, ita ta san yadda za ta samar maka kati maimakon ya naka, ba ka je ka sake yin wata sabon rijista ba. Kada mutum ya yi rijista sau biyu. Yin rijista sau biyu babban laifi ne, baya ga laifi ne na iya shafan ƴancinka na jefa ƙuri'a, domin na'ura na iya ɗauke sunayenka daga dukkan sassan da ta ajiye. Don haka maimakon ka ce ka yi kati a 2019 yanzu 2019 na tunkarowa kana buƙatan wani, ba ka buƙatan wani. Duk wanda yake da kati a baya, katinsa na nan, ba abu da ya same shi da shi zai yi zaɓe a 2019 in Allah ya kai mu.
Aliyu, kuma kan hukunce-hukunce ko matakai da kuka ɗauka kan wasu jami'an ku, musamman ma waɗanda aka yi zargi sun yi laifuka a zaben jihar Rivers da aka yi ta samun matsaloli har ma da rasa rayuka, shin tunawa masu sauraro waɗanne matakai kuka ɗauka kan wasu jami'an ku ne? Kai, ina jin ma ya shafi na zaben 2015 gaba ɗaya, inda ya shafi harkar cin hanci da rashawa, ya shafi kusan ma'aikatan kojin 200.
To, ba zan so na tsawaita da yawa a kan wannan ba, domin al'amari ne da yake gaban kuliya. Mafi yawancin wurare da aka kai magana gaban kotu dole mu saurara har ran da kotu ta yi hukunta. Amma gabanin kotu ta hukunta, musamman dai waɗannan jami'ai namu da aka same su ko ake zargin su da laifi a zaben da aka gabatar a jihar Rivers, su hukuma ta dauki matsayi a kansu, wasu ma ta dan aika su irin zaman wucin gadin kafin a samu makomar abin da shari'a ta tantance, wato ma'ana suspension ko kuma abin da ake kira cikin turanci indictment. So waɗannan abubuwa an riga an dan yi dauki matakai da suka dace ta fuskar hukumar zabe ta cikin gida, amma wannan bai hana kuma ita gwamnati da waɗanda al'amuran ke hannunsu su ci gaba da ayyukan da suke gabatarwa a gaban kotuna ba. Kamar yadda na faɗa, ba wuri ne da zaka abin mu don magana ne tana gaban kotu.
Mu koma kan zabukan da kuke da su a nan gaba. Na san akwai sanarwar zabe ta gwamnatin jihar Ekiti da za a yi baɗi. Wannan ya nuna kenan jadawalin zabe dai kamar yan Najeriya suka sani yana zama daban-daban na jihohin nan, wato ba kowace jiha ce ake yin zaben ta rana daya da yadda ake sanarwa ba.
Abin da ya faru shine wannan ya samu asali sakamakon hukunce-hukuncen kotuna da aka samu a baya, yadda waɗansu gwamnoni suka kai ga karagar mulki a daidai lokacin da waɗansu kuma suka kammala wa'adinsu. Kaga kenan a dokar Najeriya duk wanda ya tsare kujerar mulki in dai sabon zabe ne an kuma rantsar da shi, shekara hudu ake diban masa. Ana fara kidayan wannan wa'adi nashi ne daga lokacin da aka rantsar da shi. Haka ne ta sa kake samun bambanci tsakanin wata jiha da wata jiha akan zaben gwamna. Idan alabi shi an kammala zaben gwamna, misali kamar yadda yanzu muka tanada a zaben 2019 mai zuwa ranar 2 ga watan Maris ta 2019, in bayan wannan zabe sai wani abu ya faru ga wani gwamna kuma har ta kai ga kotu ta cire shi, misali sai aka sake zaben wani, kaga da yiwuwar kenan wanda aka zaba din zai fara sabon kididdiga. Amma wannan al'amari ne da muke samu hasken hukuncin sa daga kotun da ta yanke hukunci, ba abu ne da ake zauna a cikin gida a ce an diban maka wa'adi kaza ko kuma daga rana kaza ta yi sai ka bar kujerar mulki ba. Su waɗanda suke kan mukamin mulkin nan sun san lokutan da wa'adin shari'a ya diban musu da kuma ka'idar da take kan doron dokokin tarayyar Najeriya.
Wato abinda ake gani shin ba yadda za a yi ko kuma zabe ta da wani mataki na daidaita dukkan zaben gwamnoni na wasu zabuka na wasu shekaru nan gaban Allah, da wato a maida su bai da yadda aka saba daga 1999.
To kusan ka iya ce ba hurumi ne na hukumar zabe ba, hurumi ne na dokokin ƙasa, ko kuma hurumi ne na kotuna da suka yanke mabambantan hukunci a lokuta daban-daban. Idan don ta hukumar zabe ne duk lokacin da aka fara aka diban mata lokacin take yi, ba ita take tsayar da wa'adi na zaben wani gwamna ne wa'adin sa ya kare yaushe zai kare ba, illa in lokaci yayi ta san ya kare sai a fito da shirye-shirye a kuma gabatar da zabe.
Wato ma'ana Aliyu za ce zaben gwamnoni rana kaza, alhali an san cewa ko wasu gwamnoni kuma da ba a wannan ranar za a yi zaben su ba.
To ai ka gani kamar yadda aka tanada a zaben 2019 za a yi ranar 2 ga watan Maris in Allah ya kai mu, akasarin gwamnonin tarayyar Najeriya nan za a sake zaben mai da guraben su, ma'ana wa'adin su ya cika, amma na wanda bai cika ba a wannan rana kaga shi ba a cikin wanda za a yi zaben tattare da shi.
Kuma dai a nazarin kuwa kan baya kawowa wani tarnaki ko cikas a harkokin nasarar zabe.
To ba wani tarnaki, tunda a baya an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka cikin nasara ba a samu wani akasi ba.
To masu ware, a nan za mu ɗiga aya sai wani sati ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu Amadun wakilin sashen Hausa a Abuja, Nasir Adamu Elkaya da baƙon nasa Alhaji Aliyu Bello, sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Muryar Amurka daga nan Washington DC.
You know that, tougher than a lion, ain't no need in trying, I live with a sky in, yep, you know that, never lying, truth teller, that Rihanna rain just won't let up, all black on, black top shade, black top Maybach, I'ma rock this, like fashion, as in going to the face, I'm in my runway, never looked so clear, but the height of it, 10 heels right here, no fear, and why you getting your crap on?
sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotanmu na musamman a yi sauraro lafiya.
A ranar 1 ga watan Afrilun 2017 wato ranar Asabar rana ce da mutanen ƙauyen Arari ko kuma Bilbelu dake gundumar Dusman a ƙaramar hukumar Jere dake jihar Borno ba za su manta da ita ba sakamakon wani abin al'ajabi da suka waye gari da shi da kuma iya cewa Allah tafka a gare su nono ganin cewa suna da sauran shan ruwa a gaba. A wannan ranar ne dai wata da ake tsotsin cewa alƙunna bakin wake ne da ta yi jigira da bumabumai ta dumfari wani taron al'umman Annabi da kuma suke kokarin hada sunna wato ma'ana daurin aure tsakanin wani saurayi da wata budurwa wadda wannan mata yar kuna bakin wake ta yi wa kansu sai dai cikin ikon Ubangiji wani kare da aka ce ya shafe shekara 7 a wannan gari ya dinga haushi ga wani yar kuna bakin wake ganin cewa ba kwani bai santa ba kuma bai taba ganin kamanninta irin wannan kauye ba wanda hakan har yasa ita wannan yar kuna bakin waken ta tada bom din dake jikin nata ta halaka kanta da kuma wannan kare ba tare da ya taba koda mutum guda ba ko kuma wani rauni daga wani bangare. Wannan hukunci na Ubangiji ya dauki hankulan kafafun yada labarai da dama nan yadda ya kasance karo na farko da aka samu irin wannan abin al'ajabi. Mun dai tattaki daga babban birnin Maiduguri zuwa wannan kauye da ake kira Arari da mai kwashe kusan minti 30 kan hanya. Da ga al'amura na ci gaba da gudana kamar yadda yake a baya mutane na ci gaba da hada-hadan harkokin kasuwancin su da cewa ba babban kauye bane yayin da wasu make kokarin sharar gona ana kuma tsora rabin ciki akan hanya. Mun dai so mana da tambayan wannan mai kare da ake kira Alhaji Malum wanda yace yanzu hakan yana nena tunanin wannan karen nasa kuma duk lokacin da ya kwanta yakan dinga ganin wannan kare a idanunsa da cewa babu karen ya mutu amma ganin yadda suka shaku hakan ya sa shi kullun tuna wannan kare.
Karen har yanzu bai fita da zuciyana ba. Mun kwanta ma muna bi karena muna gani kuma idona kuma karena kuma na tashi ba karena wallahi
yanzu kana kewan karen kenan ko
eh
za ku kawo wasu karnuka ne bayan tunda cewa wani ya riga mutu
eh zan kawo jewa yawa sunan su duk zan sa gudan cicca eh gudan za sa so ne eh ko na yarda sunan da na sa tunan shi shine abin da muna kiran shi zai dawo jana. Shi yana zuwa gidana yana kwance ni na dawo gida shi zai fita farota kuma na dawo gida shi zai fita farota ni ba gida shi yana kwance gidana.
Na kuma zan tada wasu mazauna wannan kauye da suka ci har sun kokarin hana wannan yar kunna bakin wake kutsa wannan gari sai dai wannan kare da Allah ya ajalinsa ta hakan ne ya kuma dinga binta da haushi har ta tada wannan bomb din inda ta kashe kanta da kanta da kuma wannan kare da ke mata haushin gama dai abinda mazauna wannan kauye ke sheda mu
abun da mun ganshi mun rige shi ba mai rada ke ba shi yace ina waje na ba komai karaga bazan daga ba karaga bazan daga ba mun daga mun gani gum kauye ko zo mu je waje mu ga mutum mu je yace mun zo nan ya saya shi ka saya mu wuce ka saya shi to ya saya nan mu wuce kauye ya tayar bom din mun gudu
amma wannan bom din bai taba kuwa ba sai wannan karen kauye ko
eh eh sai karen
suna da malin kazalla anan Arari abunda ya faru lokacin kuma akwai taruwa na aure to daga wurin ne muna zuwa tukuna abun da ya taso kuma bomu haka mun ji wannan bomu haka mun bada mu kuma mun gudu mun zo amma ba mu san gunda ya zo ba ba mu san abun da ya faru a gurin ba haka mun zo dai kuma abun da ya faru kuma kaja kare da kuma mai bam din
wato ana biki a wannan ranar ne ko
eh ranar da ran aure biyu ne ana yi tukuna kuma abun ya faru da yana so ya je a wajen auren ne tukuna kuma bai samu gurin ba kuma karen ne ya hana shi eh karen ne ya hana shi daga karen ya hana shi kuma a bayan ne kuma ba wanda ya sani kuma a can kuma ya nemi ruwa kuma sun hana kuma a can waje biyu ne kuma sun nemi ruwa sun hana to bayan ne kuma ya zo a nan yana so ya shiga ya je wajen auren wajen bikin kuma karen da ya hana shi yana so ya wuce bulade da tukuna kuma duk karen da ya hana shi to karen kuma ya tashi ya sallake shi kuma ya tashi bon
to ya kuka ji da wannan yunkuri da wannan kare yayi ne
yayi ka akan da yayi kokarin kuma mu duka mun ji zafin karen kowa ne yana tunanin karen kowa da kuma mace da miji duk yana tunanin karen yayi kokari sosai saboda yayi kokarin ne kuma kowa da yana mafarki da kare haka yake
yanzu kamar kuna shirin karo wasu karnuka ne a wannan garin kenan
saboda gadi ba zamu iya kawowa ko guda hudu ko biyar dai abinda mun samu kuma zamu kawo abinda mun samu zamu kawo kuma mu karo zai yi gadi ko anan a can kudu da arewa duk kuma zamu haje guda zamu kawo mu kara shi.
wannan batu dai a iya cewa ya sake tada tsohon batun nan ne da amfani da karnuka da jami'an tsaro ke yi musamman ma ga jami'an sojan Najeriya inda babban hafsan sojan kasar Lieutenant General Tukur Buratai ya jaddada batun amfani da karnuka don hana yankunan bakin wake shigowa cikin jama'a inda ma ya bada umarni nan take da cewa a tabbatar an ci gaba da amfani da karnuka wajen sansanin mutanen da ke dauke da irin waɗannan bumabumai domin hana su shiga cikin al'umma ga ma abin da General Buratai ke cewa
Military working dogs. We have a battalion with the Nigerian Army Military Police and have directed them to be deployed immediately to this, especially around Maiduguri, so that this continuous suicide bombing will cease once and for all. Thank you and God bless.
Yace amma ina son tabbatar muku cewa zamu rufe wannan kafa da suke kokarin bullowa ta wurin. Yace na riga na bada umarnin kawo karnukan sojoji da zai amfani da su. Muna da battalion a rundunar sojan mu da ake kira military police kuma na riga na ba su umarnin su zo nan musamman ma a nan yankin Maiduguri da kewaye don mu tabbatar cewa mun kawo ƙarshen wannan kunar bakin waken. Yanzu dai ƴan Najeriya sun zaku musamman ma al'umman jihar Borno su ga yadda wannan matsala na kunar bakin waken zai kawo ƙarshe ganin cewa wannan batu na neman zaman waruwan dare da akan samu rahotannin kunar bakin wake a nan da can cikin kowane mako. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo, sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda zamu zo muku da wani sabon rahoto na musamman. A kasance lafiya.
Tau madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.